This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, mutanen kasar Nepal sun shiga halin rashin abinci da rashin abun sha bayan girgizar kasar da ta kashe dubban mutane a wannan kasa. Sannan hukumomin kasar Indonesia kuma sun ce sun kammala duk shirin da suke nasibin da wasu mutane tara da suka hada da 'yan Najeriya da aka kama su da laifin safarar miyagun kwayoyi. Bayan haka, wata kotun ɗaukar ƙara a Koriya ta Kudu ta tada hukuncin da wata kotu ta yanke kan kyaftin ɗin jirgin nan da ya nutse bara.
To har ila yau a shirin namu za ku ji cewa yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati, har yanzu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa su suka fi cancanta a ba su kujerar shugaban majalisar dattawa.
Mu da muka kawo Koriya na biyu muna ganin ya kamata a ce an tuna da mu, kuma ka san irin wahalan da muke daga northeast muka shiga ciki.
Har ila yau masana harkar diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da Najeriya ta dauka na janye jakadanta daga Afirka ta Kudu.
Wannan ya sa Najeriya ta zanna cikin matsayi na shugabanci, don matsayin Najeriya ta yi haka, to sauran kasashen ko ba su yi ba, an dai nuna mana South Africa lalle fa su gyara zaman su.
To a nan ƙasar Amurka ana ci gaba da zanga-zanga a birnin Baltimore, kuma abokiyar aiki na Maryam Dauda na yankin za ku ji ƙarin bayani daga gare ta. Amma da farko ga labaran duniya tukuna.
To jama'a, barkamu da wani. Mutanen ƙasar Nepal da bala'in girgizar ƙasa ya aukawa yau Talata sun shiga cikin matsananciyar bukatar ruwan sha da sauran kayan masarufi a daidai lokacin da ƙungiyoyin kai ɗauki suke ci gaba da neman kaiwa ga waɗanda masifar ta rutsa da su, wanda gine-gine suka danne su. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kiyasin cewa wannan bala'in ya shafi mutane sun kai miliyan 8, kuma daga cikinsu aƙalla miliyan 1,400 ne ke cikin wannan buƙatar ta abinci. Sannan kuma hukumomin suka ce yawan mutanen da girgizar ƙasar ta kashe tuni suka zarce mutum 4,300, ta kuma raunana wasu sun kai 8,000. Ana fargaba cewa lissafin matattunan da masu raunin duk za su daɗa cirawa ne, yayin da ake janye ƙasa da duwatsu wajen neman kutsawa zuwa cikin ƙauyuka da alkariyu.
Hukumomin ƙasar Indonesia na kammala shirye-shiryen ƙarshe na bindige wasu mutane tara da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje su 8 da suka haɗa da Najeriya, waɗanda dukkansu aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha masu sa maye, duk kuwa da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya ke ta yi na a yi musu ahuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yankewa hukuncin kisan Muriel Sukumaran, yau da ƙarfe 12 dare za a bindige shi, a cewar mahaifiyarsa da ta yi magana da hukumomi a yau. Ba a dai san ainihin lokacin da za a bindige sauran masu laifin ba, amma dai hukumomi sun riga sun ba da sanarwar sa'o'i 72 na cewa za a aikatar da hukuncin kisan kamar yadda doka ta tanada. Amma ga wasu motocin asibiti ɗauke da akwatunan saka gawawwaki guda 9 sun iso babban gidan yarin, wanda ake kira Nuskambangan, inda ake tsare da mutanen. Akwai ɗaya daga cikin mutanen ɗan ƙasar Australia mai suna Andrew Chan da aka biya buƙatarsa ta ƙarshe a duniya, wato barinsa ya auri budurwarsa Fabianti Heriwila. Daga cikin waɗanda za a zartar da hukuncin kisan a kansu akwai 'yan ƙasashen Australia, Brazil, Faransa, Najeriya da kuma Philippines.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen wasan murar Amurka a Washington DC. Wata kotun ɗaukar ƙara ta Koriya ta Kudu ta tada hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke a can baya. Yanzu ita ta yanzu ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ne a kan kyaftin ɗin jirgin ruwan nan na Sewol, wanda ya nutse a bara. A yau Talata ne kuma a garin Gwanju wannan babbar kotun ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai a kan shi Lee Jun Seol, wanda ta ce ta same shi da laifin hallaka mutane 304 wanda suka mutu lokacin da wannan jirgin ya juye kuma nutse a can bakin gabar Kudu maso yammacin wannan ƙasa a shekarar da ta gabata. A cikin watan Nuwamban bare ne dai wata karamar kotu ta yanke hukuncin daurin shekaru 36 akan shi captain din da ta ce ta same shi ne kawai da laifin wasa da aikin sa da kuma cewa ya alci ya kyale fasinjojin da ke cikin wannan jirgin abin sa wanda galibin su di yara ne kananan yan makaranta. Ha kuma kotun dauka karar ta rage hukuncin sauran ma'aikatan jirgin su 14 wanda yanzu ta yanke hukuncin daurin da ya kama daga shekara 1 da rabi zuwa shekaru 12 a maimakon hukuncin da waccan karamar kotun ta farko ta yanke musu na shekaru 30-30 kowannen su.
Sojojin Amurka sun bazu ko ina cikin birnin Baltimore na jihar Maryland dake nan Amurka yayin da kuma mun ke neman maido da zaman lafiya bayan zanga-zangar da ta kaure a garin jiya a lokacin da ake jana'izar wani matashi mai suna Fred Gray da ya rasa ransa daga raunukan da ya samu yayin da yake hannun yan sanda a farkon wannan watan wato a farkon watan nan. Gwamnan jihar ta Maryland Larry Hogan ya kaddamar da dokar ta bace akan birnin abin da ya sa yau duk makarantun Baltimore din aka rufe su. Haka ita ma magajiyar garin Stephanie Rollins Blake wacce ta bayyana abin da ya faru da cewa shine lokaci mafi muni a tarihin Baltimore ita ma ta kaddamar da dokar hana fita da wato ta dare a duk garin har zuwa asubahin yau talata. Ma'aikatan kashe gobara suna ci gaba da kokarin yaki da wutar da aka kunna a wurare daban-daban dake garin. Haka kuma masu zanga-zangar sun yi waso san shaguna da yawa sun nakasa motoci da yawa kuma sun yi ta jifan yan sanda da duwatsu da kwalabe. Kwamishinan yan sandan Baltimore Anthony Bates ya ce an jiwa yan sanda akalla 15 raunuka a hargitsin.
To a ƙarshe yau talata shugaba Barack Obama na Amurka yana da babban bako wato Prime Minister Japan Shinzo Abe da ya zo fadarsa ta White House inda shugabannin biyu ke cewa tunda suke dangantaka kasashen su biyu bata taba karfi kamar a yanzu nan ba. Obama ya ce Japan da Amurka wanda sun taba zama giggan abokan gaban juna a lokacin yakin duniya yau sai ga su suna da abin da ya kira zumuncin da ba a iya bata shi kuma su a cewar shi abokan juna ne na kwad da kwad. Haka zalika shi ma Mr. Abe ya bayyana zumuncin da ke tsakanin kasashe da Amurka da cewa yanzu ne ya fi karfafa. Ya ce kuma Japan za ta ci gaba da aiki tare da Amurka din wajen tunkarar kalubalen yau da kullum na duniya.
To labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati har yanzu in yankin arewa maso gabashin kasar Najeriya na cewa su suka fi cancanta a basu kujerar shugabancin majalisar dattawa. To kuma menene yasa suka jajirce kan hakan? Ga Sanata Muhammad Ali Indumi da ƙarin bayani.
Idan man siyasa wato interest ne. Mu muna ganin cewa mu arewacin northeast na Najeriya mun wahala a cikin tafiyan nan na siyasa da yake nan. Biyunsa kuma da aka yi kuriya wanda ya wuce din nan mu muka zo na biyu banda muna bin northwest. Daga northwest sai northeast muka kawo kuriya.
Wato arewa maso yammacin Najeriya kenan.
Yawwa arewa maso yammacin Najeriya mu muka zo na biyu a kuriya din. To tunda siyasa ake kuma sakamako ake ya kamata a yi na farkon an ba shugaban kasa an ba northwest. Kuma na biyu yanzu wato mataimakin shugaban kasa ya koma southwest. To mu da muka kawo kuriya na biyu muna ganin ya kamata a ce an tuna da mu da yake nan. Na biyu sa kuma ka san irin wahalan da mu da muke daga northeast muka shiga ciki a shekaru da suka wuce wajen wahalan da aka sha ta wajen hannun rashin tsaro da kuma rashin tsaron ya hana a kawo wayansu development projects zuwa wajajenmu na biyu kenan. Na uku sa mu musamman jihar Yobe da Borno tunda aka kafa cikin democracy din nan mu muna cikin adawa sai wannan lokacin ne yanzu Allah ya sa mu yan adawa muka samu gwamnatin na federal. To muna gani kuma ya kamata ai a tuna da mu muzo dai at least tunda na daya na biyu din ba mu samu ba abu na uku dai Allah ya sa ya kasance ta wajen mu.
To amma Senator wasu na ganin kaman kamata yi a duba cancanta ba wai a ce an mika kujerar ga wani yanki kaman a misalin a matakin karba ba. Me zaka ce game da hakan?
In dai cancanta kan mu dukkan mu 109 da aka zaba a zaman majalisar wakilai a majalisar dattawa. Ai mun cancanta dama kowa ya shiga zabe ba don ya shugabanci majalisa din ba, kuma a tsakanin mu kuma akwai mu da muke anan mu 13 ne na APC a nan North East. A cikin mu nan 13 nan ba wanda ba zai iya rike kujerar nan ba, duka muna da experience din mun kai mu rike. Mu dai abin da muke so shine a duba North East a bamu abin da ya cancanta, wanda abin da ya cancanta kuma shine a bada shugabancin majalisa din. Dan dalilin haka idan akwai wa a murhu ake cewa to mu mutane mu ba za su sha wahala ba, kuma mu ne muke cikin bukata, mun fi shan wahala a cikin bangarorin Najeriya zone din nan, ba wanda ya wahala kamar North East. To shine muke ta inda mun samu namu a ciki zai fi amfani.
Dama ina so na tambaye ka kamar ta ina ita wannan kujera in kuka same ta za ta taimaka wa yankin na arewa maso gabashin Najeriya?
Yanzu mu da muke majalisa ai mu ne muke kasafin kuɗi na kasa. To idan akwai shugaba a ciki kaga yana da baki, muryansa yafi kwari akan kaman undin member ne kawai, musamman dai ko ta fannin liyazin da shugaban kasa a nuna akan cewa ya kamata an tabbatar an bada isasshen kuɗi ko kuma an sa hankali akan bukatu wanda suka yi katutu ko kuma wanda suka fi matsi a nan kasa gaba daya, da kuma particularly jihar da muka zo da shi. Mu dai muna ganin cewa ba wai ba za a yi da mu bane, amma idan kaman kana da uwa a murhu to ka fi tabbacin cewa za ka samu rabon da ya kamata ko kuma za ka samu kashin da ya kamata maka.
Allahu Allahu jalla jazabraya Najeriya ke ce ya tambaya.
Sanata Muhammad Ali Induma kenan. To har ila yau a Najeriya, masana a harkar diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da ƙasar ta ɗauka na janye jakadanta daga Afirka ta Kudu bayan da aka kai harare akan baki. Na tambayi Alhaji Abubakar Cika, tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Iran, kan yadda yake kallon wannan lamari.
Abin da ya sa na daidai ba Najeriya ɗaya wannan abin shahaba, haka da Najeriya ce ta rawar gani saboda ta nuna ma sauran ƙasashe waɗanda wannan abin ya saba, kamar irin mutanen Zimbabwe, irin su Namibia, irin har Ghana maƙwabtanmu. Wannan ya sa Najeriya ta zanna cikin matsayi na shugabanci, don matsayin Najeriya ta yi haka to sauran ƙasashen ko ba su yi ba. An dai nuna mana South Africa lallai fa su gyara zamansu, su gyara dangantakarsu da sauran ƙasashen duniya, especially ƙasashen Afirka.
To ambasada, ita Afirka ta Kudun ai ta fito, wato gwamnatin kenan ta yi Allah wadai da wannan waɗannan harahara da aka yi akan baki ƴanci rani da ke zo na ƙasar, baka ganin hakan ya isa a ce an yafe musu?
To amma ai abin da adda dai su fara yi na daya, har yanzu ba a taɓa jin abin da suka ce game da wannan basarake na Zulu ba. Ai ya kamata zan duniya ta zan ta yi Allah wadai da shi. An cire shi an duk gurfanar da shi gaban fada shugaban kasar, an ja kunne ne.
To shi ma dai shi ma ya fito fili ya ce, amma wato jawabin shi mummuna fasara ne, ba abin da yake nufi ba kenan, wato na cewa afkawa bakin da ke zo na kasar.
To amma ai ka san mutane ba kuramu ne ba, don ka san kwanaki bari in goma baya, wata shekara kusan shekara 30 da wuce, lokacin da ba har yana shugaban kasar, lokacin da bamu da relation da kasar Isra'ila sai kin kano da wani abu sun ka tafi, amma kowa ya ji abin da gwamnati ta yi musu hukunci, wanda ya zan shi addade shugaba ya yi, wanda ya zan duniya za ta sani. Sau da yawa mutum babba kayan kure sai daga baya zo ce ba haka ba, ba an riga an yi balla. Amma ya kamata ya zan duniya ta ji gwamnatin South Africa ta yi mace wannan basarake hukunci, wanda ya zan goyi bai sake kuma ne bai sake balle yara.
To ambasada, she kana ga ina mafitar wannan takaddama da ake da Najeriya da Afirka ta Kudu?
Bisa gaskiya ina ganin cewa ba wani abu ne ba, ille dai hushi ne kuma ci mu Najeriya mun kai, wanda ya zan yana da kyau ko shi an ka taba haka hushi, amma in don gyara haka wannan ba wani abu ne ba. Amma sai dai kuma mu kanmu ƴan Najeriya, ina fatan kila in ba ka taba zuwa South Africa ba, kila kana jin labarin abubuwan da ka faru ba. Akwai mutanen mu kware da gaske ƴan Najeriya, amma kuma duk wani wuri inda aka ta'asa ta rashin mutunci za ka ga da mu ƴan Najeriya ciki. Saboda yawa ni na zuwa South Africa, saboda yawa za ka yi ta ganin cewa mafi yawanci mu kanmu ƴan Najeriya ba kawalla ta muke ba, duk wasu wurare inda aka aikin Asha kuma ba South Africa ba, duk kasashe na duniya waɗanda ni yanzu misali na zama ambassador a wanda ya zan kasa ce mai nisa da zanta da Najeriya, amma mutum nawa ɗan Najeriya a cikin gidan kurkukun su. Don haka yanzu an kai South Africa kakkaye ga 'yan Najeriya cikin gidajen kurkukun su, abin sai hankalin ka ya tashi.
Alhaji Abubakar Chika kenan, tsohon ambasadar Najeriya a ƙasar Iran. To anan ƙasar Amurka yanzu aka an saka dokar hana fita a birnin Baltimore da ke jihar Maryland, wacce za ta fara aiki da ƙarfe 10 dare na yau. Hakan ya biyo bayan barkewar zanga-zangar da aka kwashe kusan kwanaki uku ana yi. Yanzu aka kai tsaye ina tare da abokiyar aiki na Maryam Dauda wacce ke yankin na Baltimore. Maryam, idan kina ji na, wai menene ya haddasa wannan rikicin ne tun da farko?
To mama, tun bayan mutuwar wani matashi mai suna Fred Gray bakar fata a hannun 'yan sanda wanda ake kyautata da zaton farar fata ne, aka fara zanga-zangar lumana a birnin na Baltimore, amma kuma daga baya sai zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma. Dan ajiya 'yan zanga-zangan wanda yawancinsu matasa ne suka je suka fara faffasa shaguna suna sace-sace sun yi ɓanna sosai, suka kuma ƙona motocin 'yan sanda da dama. 'Yan sandan ma kansu wajen fiye da 12 sun jikkata a wannan tarzomai.
To ya zuwa yanzu ya yanayin garin na Baltimore yake ganin cewa akwai dokar hana fita da ke shirin a fara aiwatarwa nan da wasu sau'i masu zuwa?
To a halin yanzu dai kam a yankuna da dama na birnin Baltimore ɗin komi yana ɗan ƙurar ta fara natsawa, amma akwai unguwan da ake kira North Avenue inda nake yanzu tsaye haka don za ka jima ƙarai jirage masu sauka ungulu ga jami'an tsaro nan. Akwai mutane, akwai kuma wata ƙungiyar ma'aikata wato malamai da suke kira ga iyaye su janye 'ya'yansu a kan titi kada su basu su fita wajen tarzoma, kuma suna yin addu'o'i suna kiran jama'a a zauna lafiya. To a halin yanzu dai jami'an tsaro suna ko'ina kuma babu motoci dai haka a kan titi.
Ina batun makarantu da sauran ma'aikatu kamar an ce an rufe su da dama a nan yankin na Baltimore?
Tabbas yawancin makarantu a nan Baltimore an rufe su, wasu kuma an ɗan jinkirta buɗe su har na zuwa kamar ƙarfe 11 na safe yau zuwa 12 kafin a buɗe su, amma dai yawancin makarantun da wasu manyan wuraren aiki an rufe.
To ina batun misali kamar a ce waɗanda suka tada wannan tarzoma an kama wasu daga cikinsu ko dai har yanzu ana kan bincike?
Kama wajen mutane 35 ya zuwa jiya dai, kuma har yanzu ana nan ana kan bincike kuma ana kaman su a halin da ake ciki yanzu kenan.
To madalla abokiyar aiki na kenan wato Maryam Dauda da ke yankin Baltimore da ke fama da rikicin zanga-zanga tun bayar mutuwar wani wato matashi baƙar fata da ake kira Freddy Gray. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu agogo na cewa ƙarfe 11 ne da kusan minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Halima Jimarau.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To kowa da ya sani kuma kowa na faɗa, noma babbar sana'a kuma noma tushen arziki. To amma ta yaya za a harhaɗo da martaban noma a Najeriya har wannan haraka ta amsa wannan matsayi na babbar sana'a kuma tushen arziki? Idan Allah ya kai mu nan da wasu 'yan kwanaki kalilan, gwamnati mai jiran gado za ta kama ragamar mulkin ƙasar ta Najeriya, kuma kowane ɓangare da kowane tsari na sa rai tare da kyautata zaton cewa za a gyara abin da ya karkace kuma za a inganta sauran abubuwan da ke tahiya daidai. To tunda mu a wannan hili yanzu magana noma da kiwo muke yi, wani irin aiki ne ke gaban gwamnatin Najeriya mai jiran gado game da abin da ya kamata a yi a harhaɗo da matsayin noma da kiwo a kyautata ma manoma a ƙasar ta Najeriya? Na yi wannan tambaya ce ga Ahmad Abubakar Dakta, ƙwararren masanin harkar noma da kiwo a Kano.
To, ita wannan sabuwar gwamnati da za ta shigo ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari, wanda mun san shi manomi ne, mai kiwo ne, kuma alhamdulillahi mai san manoma ne, wanda yake san ya farfado da harkan noma, ya kuma farfado da martaba arewa a wannan ƙasa tamu. Muna masa fatan alkhairi. Abinda muke bawa shi mai girma shugaban ƙasa shawara, lalle harkan noma fa shine sana'ar da mutane sama da kashi 80 cikin 100 na 'yan Najeriya suke yi. Duk wanda yake ƙauye kashi 80 cikin 100 an san manomi ne wanda yake aiki a noma directly. Wanda ma yake cikin birnin in shi ba manomi bane zaka tarar da iyayensa ko ƴan uwansa manoman ne, ko kuma shi yana aiki a birnin amma duk abin da ya tattara zai aika ƙauye su kuma su yi masa noman ko su yi masa kiwo, ko kuma ka tarar da shi a cikin birnin ina da kayan da yake kiwo ko kuma ina da shirin idan yayi rita ya zama manomi. Saboda haka kowa ma dai kashi 80 cikin 100 manoma ne, akwai buƙatar a farfado a gyara abin. Shawara ta shine waɗanda za a sa su jagoranci ɓangarorin harkan noman a ɗauko mutane waɗanda suke na farko masana, na biyu waɗanda suke suna da ƙwarewa ta aiki, na uku waɗanda suke suna da ilimi na zamani, wato sun san dabaru da ake amfani da su a ƙasashe a yanzu waɗanda suke sabbin dabarun harkan noma, na huɗu akwai buƙatar lallai a shigar da matasa waɗanda suke da sha'awar harkan noma cikin wannan abun. Saboda larura ta yanayin yadda rayuwa take, ko a ƙauyuka zaka tarar da yawancin manoman tsofaffi ne, in sun bar harkan noman saboda rasuwa ko rashin lafiya sai ka tarar matasan ba sa gadan su. Akwai buƙatar a shigo da matasa cikin harkar shugabanci na tsarirrukan yadda za a gudanar da harkan noma a wannan ƙasa tamu. Daga ɓangaren ita gwamnatin tarayya har zuwa ɓangaren gwamnatin jihohi har zuwa ɓangaren gwamnati ta ƙasa ta local government, akwai buƙatar a canza tsarin yadda ake tafiyar da harkar noma da kiwo. Lalle mu sani cewa kamar likita ne ka je masa da tsarin baka da lafiya, kai abinda kake tunani na rashin lafiya daban, shi kuma likita idan ya duba ka sai ya gano ga dalilin cutar ga kuma abinda yake gani zai magance wannan cuta taka. Saboda haka idan ka duba harkar noma da shi kansa ɓangaren kiwon, zaka tarar da kowa ka taɓa ka ce masa me matsalar ka ta rashin noma, zai ce maka taki, kowa taki, kowa taki. Akwai buƙatar mu canza wannan tunani, lalle taki ba shine matsalar mu ba. Duk ƙauyen da kaje yanzu manomi ya san irin takin da zai amfani da shi, ya san inda zai samu taki, saboda akwai kamfanonuwa da dama da suke yin taki. Sai dai ka ce takin nan akwai tsada. To akwai dabaru da ya kamata ita gwamnati ta shirya ta tsara yadda za a gyara abubuwan nan. Na farko gwamnatin tarayya ta bawa ƙananan hukumomi dama su dinga gyara aƙalla hekta 10 a duk shekara, ko kuma hekta sama da 10 wanda za a ce an gyara ta, an haƙa, an yi duk wani shirye-shiryen land preparation na gonar, a ce aƙalla ma dai kamar hekta 100 idan za a iya, a ce local government ta tsaya an gyara an shirya gonar, sai a samu manomi a kakkasa mutanen da suke da sha'awar noma, suke buƙatar a ba su wannan gonakin, a ba su haya, a fitar da wani tsari da gwamnati za ta samo musu iri nagartacce, da kawo musu motocin da za su shiga su yi musu noma, sannan a fitar da tsari da cewa in an fitar da irin ga inda yadda za a yi da irin, idan shukar su ta yi lokaci ya yi za su samu shawarwari nagartattu daga mutane masana, sannan kuma irin da za a ba su a saman musu da iri wanda yake nagartacce, wanda zai juri fari ko zai juri ambaliyar ruwa ko zai juri cututtuka.
Akwai sauran shawarwari masu yawa da Ahmad Abubakar Dakta ya bada game da hanyoyin da gwamnati mai jiran gado za ta bi ta kyautata harkar noma da kiwo a Najeriya. To amma ku biyo mu bashi sai rana ya tau da izinin Allah. Yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta, ƙwararren masanin harkar noma da kiwo da ke Kano, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai dai kuma kar ku kashe rediyon, nan da 'yan mintoci za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.
To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyi masu sauraro.
Yau za mu hora ne da sakon ciro mai turare Dumji ya jahar da magaran Jamhuriyar Niger wanda ya ce salamu alaikum mu da Amurka. Don Allah ku miƙa min sakon ta'aziyata ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu sakamakon harin mayakan Boko Haram. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, amin. Waɗanda suka ji raunuka kuma Allah ya ba su lafiya. Hakika al'ummar ƙasar Nepal na buƙatar addu'ar gaggawa dangane da halin da suka samu kansu a ciki na girgizar ƙasa. Allah dai ya kyauta gaba daga Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi da sanin shaga kofar ƙaura Katsina. Ya Allah ka ba janar Muhammadu Buhari nasarar magance dukkan matsalolin da ƙasar mu Najeriya take ciki tare da hada shi da abokan ayyuka na gari, amin. Sako daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna. Magance cin hanci da rashawa da kawo ƙarshen Boko Haram da samar da aikin yi ga al'ummar Najeriya kowa ke so. Sako daga Safara'u Haƙila Zamani Almajira Malumfashi. Matakin da sabon shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya ce zai dauka na yin bincike a ma'aikatar man fetur yayi daidai daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Daga ƙarshe sai sakon Garba na Hali Kamba wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku miƙa min sakona ga sojojin Nijar da Chadi da Najeriya da Kamaru. Ya kamata su dauki matakan gaggawa wajen kirkiro da sabbin dabarun yaƙi da Boko Haram domin har yanzu kungiyar na da alamun ƙarfi.
To kafin mu kammala shirin ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitaccen labaran duniya.
Mahmud, mutane ƙasar Nepal da bala'in girgizar ƙasa ya auka yau sun shiga cikin wata sabuwar matsala ta matsananciyar bukatar rashin abinci da ruwan sha ta da kayan masrufi daidai lokacin da ƙungiyoyin kai ɗauki ke ci gaba da neman kaiwa ga waɗanda wannan masifa ta ratsa da su, musamman waɗanda gine-gine har yanzu suke kansu. Hukumomin ƙasar Indonesia kuma suna ci gaba da kammala shirye-shiryensu na ƙarshe na bindige wasu mutane guda tara da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje su takwas a ciki har Najeriya, wanda dukkansu aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha masu samaye. Duk da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya ke yi na cewa a yi musu afuwa. Mun kuma kawo muku rahoton cewa wata kotun ɗaukar ƙara ta Koriya ta Kudu ta tada hukuncin wata ƙaramar kotu a kan kyaftin ɗin da ya tuntsirar da jirginsa na ruwa, mutane fiye da 300 suka mutu bara.
Tuma da lama sauro abin da ya sabaka kenan, sai kuma cin anjima za mu sake dawowa inda za mu so mu ji ra'ayinku ko ya cancanta a dinga raba makamai a matsayin matakin wato yanki-yanki ko karɓa-karɓa. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ta ne gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni. Da injiniyan mu ne Mr. Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku ta lafiya, yanzu kuma ga Halima da wato Maryam Jamila za su gabatar da shirin yau da gobe.